Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da asuba. Tare da fatar an wayi gari lafiya. A wannan safiya ta yau Litinin 23 ga watan Agusta shekara ta 2021 miladiya, wanda yanzu haka agogonmu ke cewa karfe 1 na tsakar dare a nan gundumar Colombia, inda ni Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Maryam Dauda da Sora Bukin aikin. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
Yan bandiga da suka sace dalibai sama da 100 daga wata makarantar sakandare a garin Kaduna a Najeriya sun saki karin mutum 15 da suka yi garkuwa da su bayan san karbi kudin fansa. Yawan mutanen da ake kwashewa daga Kabul zai canza daga rana zuwa rana bisa ga yanayin wasu abubuwa da tsaro, a cewar shugaba Joe Biden. Akalla mutane 22 suka mutu, kuma masu aikin ceto sun yi ta neman wasu da yawa da suka bace a jiya Lahadi, biyo bayan ruwan sama na tarihi da aka yi wanda ya haddasa ambaliya a yankin tsakiyar jihar Tennessee.
Labarai kenan aka saurara, sai a gyara zama don jin cikakkun labaran. A cikin taskar rahotanni kuwa, muna tafe da rahoto akan halin da ɗaliban da aka sako a jihar Kaduna suke ciki.
Sun suke yara maza 10 da kuma yara mata 5. Murga ma mun barwa iyayensu su kai su asibiti domin jinya.
Wai ko zuwa yaushe za a kawo ƙarshen faɗace-faɗacen ƙabilanci da na addinai a Najeriya?
Wai wanda yanzu a cikin ƙasar nan rikici ya zo musu jari, to su ne kuwa suna kama na damu a ƙasar nan?
Muna tafe da duka waɗannan rahotannin. Bayan nan sai mu kawo muku shirinmu na ciki da gaskiya, wanda Sarfilu Hashim Gumel ya shirya kuma zai gabatar. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Yan bindiga da suka sace dalibai sama da 100 daga wata makarantar sakandare a arewa maso yammacin Najeriya sun saki karin mutum 15 da suka yi garkuwa da su bayan san karbi kudin fansa, a cewar wani wakilin iyalan daliban a jiya Lahadi. Yan bindiga da yawa ne suka afka makarantar sakandaren Bethel Baptist ranar 5 ga watan Yuli a wajen birnin Kaduna, inda suka sace dalibai 121 da ke barci a dakunan su. Satar daliban na Bethel na daga cikin sace-sacen da 'yan bindiga da suka dade suna addabar yankin arewa maso yammaci da tsakiyar Najeriya, inda suke satar kayayyaki, shanu da kuma jama'a don neman kudin fansa. Kimanin dalibai 1,000 aka sace tun daga watan Disamban bara, bayan da 'yan bindigar suka fara kai hari kan makarantu da kwalejoji. An sako galiban ɗaliban bayan shawarwari, amma har yanzu ana tsare da wasu da yawa a sansanonin 'yan bindigar da ke cikin daji. Yawan mutanen da ake kwashewa daga Kabul zai canza daga rana zuwa rana, komai ya danganta ga yanayin wasu abubuwa da tsaro a ranar, a cewar shugaba Joe Biden a wani jawabi da ya yi ta talabijin a jiya Lahadi. A jiya Lahadin, fadar White House ta ce Amurka ta kwashe mutane 7,400 daga Kabul cikin sa'o'i 24 da suka wuce, kuma Biden ya ce kimanin mutane 11,100 aka kwashe cikin sa'o'i 36 a ƙarshen makon da ya gabata. Dabban mutane dai na can na jira a kwashe su daga Kabul yanzu haka. Wani jami'in fadar White House ya ce gaba ɗaya yanzu Amurka ta kwashe mutane 25,100 a cikin mako guda. Biden ya ce duk wani ba Amurki da ke son zuwa gida zai je gida. Haka kuma Amurka na kokarin kwashe 'yan Afghanistan abokan hulɗarta da ma wasu 'yan kasar da ke tattare da hadari. Biden ya kara da cewa babu jirgin da ya zo Amurka kai tsaye daga Kabul. Maimakon haka a cewarsa, duk jiragen na fara sauka sansanonin soja a wasu kasashe inda za a yi wa waɗanda ba Amurkawa ba binciken kwakwaf da kuma na tsaro. Akalla mutane 22 suka mutu kuma ba ji ba gani masu aikin ceto suka yi ta neman wasu da yawa da suka bacce a jiya Lahadi a cikin gidaje da suka ruguje da kuma tarkace biyo bayan ruwan sama na tarihi da aka yi wanda ya haddasa ambaliya a yankin tsakiyar jihar Tennessee a nan Amurka. Ambaliya da ta faru ranar Asabar a yankunan karkara ta shanye hanyoyi tare da tumbuke karafunan hanyoyin sadarwar waya. Abin da ya sa iyalai kasancewa cikin rashin tabbas akan ko 'yan uwansu sun tsira daga ruwan da ba a taba ganin irinsa ba. Masu aikin gaggawa sun bi gida-gida suna neman jama'a, a cewar Christy Brown, shugabar cibiyar lafiya da kare al'umma ta makarantu a karamar hukumar mulkin Humphrey. Galibin waɗanda suka bace suna zama ne a unguwannin da aka samu ambaliyar sosai, a cewar magajin garin karamar hukumar mulkin Humphrey, Chris Davis. An rubuta sunayen mutanen akan allo a cibiyar ayyukan gaggawa ta garin. Haka kuma an wallafa sunayensu a shafin sada zumuncin Facebook na ofishin karamar hukumar.
To kamun mu je ga labaran duniya kashi na biyu, bari mu fara da rahotonmu na farko. Tun bayan samun rahoton sako wasu ɗalibai da masu yin garkuwa suka ɗauke a 'yan makonnin baya a jihar Kaduna, rahotanni na ƙara bayyanar da irin mawuyacin hali da ɗaliban suka tsinci kansu da kuma tabbatar da cewar sauran ɗaliban suna cikin wani mawuyacin hali, duk kuwa da irin cewar da mahukunta ke yi na ƙoƙarin ganin sun shawo kan matsalar. Masana dai kuma suna ganin cewar abin da sake. Daga jihar Kaduna ga rahoton da Isa Lawal Ikara ya aiko mana.
Dama dai 'yan bindigan da suka sace ɗaliban makarantar Vital Baptist da ke Kaduna guda 150 sun sako su har sau biyu a baya, amma dai akwai rago guda 80 ɗin da ke hannunsu da ba su sako ba. Sai ga shi a daren Asabar 'yan bindigan sun sako wasu ɗalibai guda 15 maza da mata, sai dai kuma dukkanin ɗaliban da aka sako ba su da lafiya baki ɗaya. In ji shugaban kungiyar Kristoci ta ƙasa reshen jihar Kaduna, Rabaran Joseph John Hayab.
Saboda dare shi ne 'yan bindiga suka sake yara 15 cikin yaran Vital Baptist High School da aka doka tun ran 5 ga watan 7. Sun sake yara maza 10 da kuma yara mata 5. Mun riga ma mun bar wa iyayensu su kai su asibiti domin jinya. To gaskiyar da ke ciki shi ne an yi ta tattaunawa da su sun sake karɓar wasu kudade wanda a tunaninmu ma za su sake kusan rabi ko fiye da haka, amma sun zaba su sake 15. Yanzu ɗalibai 56 sun dawo, sauran 65. Jarabawan da ya kamata su rubuta ba su rubuta ba kamar sauran ɗalibai.
Tuni dai gwamnatin jihar Kaduna ta dakatar da koma hutun makarantu a jihar saboda yaƙi da 'yan ta'addan da take jami'an tsaro na yi. Kodake dai wani masani kan harkokin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getso ya ce babu wata alama cewa ana yaki da 'yan ta'adda a dazuzzukan da ke yankin Arewa.
Wato ina kalubalantar duk wanda ya ce wai ya saka jami'an tsaro a cikin dazuzzukan jihar Kaduna suna faɗa da masu aikata laifi. To in ana faɗan da wa ake kuma ina ake? Domin kullun kai har-haren nan karuwa yake yi kuma faɗaɗa yake yi. Kuma masu aikata laifukan nan kamar yadda shi gwamna Nasiru Rufai ya taɓa faɗa da kanshi cewar sun san duk inda masu aikata laifin nan suke kuma suna aiki da sojoji za su kai musu harhare. Lallai da gaske ake yi wannan maganar haka take. To da zuwa yanzu an gama da maganar duk wanda yake kai hari a jihar Kaduna da sauran guraren ma da suka shafi arewacin Najeriya. Kuma babu yanda za a yi jihar Kaduna ta ci nasara sai ya zama akwai manufa iri ɗaya tsakanin jihar Katsina, jihar Niger, jihar Kaduna, jihar Jigawa, jihar Plateau, jihar Sokoto, jihar Kebbi da jihar Zamfara.
Sace mutane domin neman kuɗin fansa dai yayi tsamari a wasu yankuna na jihar Kaduna, amma gwamnatin jihar ta ce tana kokari matuƙa wajen murƙushe dukkanin matsalar baki ɗaya. Malam Samuel Aruwan shine kwamishinan tsaro na jihar Kaduna kuma ya ce su ma al'umma ya kamata su daina saka siyasa a harkar tsaro.
Kamar inda muke ta magana, gwamnatin jihar Kaduna da jami'an tsaro muna iya bakin kokari, to amma muna neman goyon baya musamman ma ta bangaren bada muhimman bayanai da kuma rashin hada wannan abubuwan da ke faruwa da siyasa, domin yawan sa siyasa harkar tsaro ba alheri ba ne.
Jihar Kaduna dai na kan gaba cikin jihohin arewa da yan bindiga suka sace dalibai a makarantun primary da secondary da manyan makarantu, abin da ya sa makarantun jihar ke rufe tun bayan tafiya hutun karatu na zango na biyu. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Ubangiji Allah ka muna mafita baki daya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu.
Jiya Lahadi, jami'an kasar Haiti suka bada rahoton cewa adadin waɗanda suka mutu sanadiyyar girgizar kasar da aka yi mai ƙarfin maki 7.2 a Lekki ya ƙaru zuwa 2,207. A cewar hukumar kare jama'a ta Haiti, sama da gidaje 50,000 suka lalace kuma har yanzu ba a san inda mutane 344 suke ba. Bayan haka mutane fiye da 12,200 suka jikkata sakamakon girgizar da ta faru ranar 14 ga watan nan na Agusta. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce iyasin mutum fiye da miliyan ɗaya bala'in na baya-baya da ya faru a ƙasar da ke yankin tsibirin Karibiya ya shafa. Dabban gidaje kuma sun ruguje, abin da ya sa masu gidajen rasa matsugunansu. Rigakafin COVID-19 na ƙarfafa garkuwa kashi na uku na kamfanin Pfizer ya kawo kariya sosai daga cutar da kuma mummunar rashin lafiya a tsakanin masu shekaru 60 zuwa sama a Isra'ila, idan aka kwatanta da waɗanda suka karɓi rigakafin guda biyu, a cewar bayanan wani bincike da ma'aikatar lafiyar ƙasar ta wallafa a jiya Lahadi. An gabatar da bayanan binciken a wani zama da wani kwamitin ƙwararru a fannin rigakafi ya yi ranar Alhamis ɗin da ta gabata, wanda aka sanya a shafin yanar gizon ma'aikatar a jiya Lahadi. Ko da yake ba a fitar da cikakken bayanan binciken ba, bayanan binciken sun je daidai da alƙalaman da ƙungiyar kula da lafiya ta Maccabi a Isra'ila ta bada rahotonsu daban a makon da ya gabata. Daya daga cikin kungiyoyin da ke bada rigakafin na ƙarfafa garkuwa don magance nau'in coronavirus na Delta.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bari mu je ga rahotonmu na gaba. Ci gaba da ƙara samun koma baya a fannin tsaro wani babban abin damuwa ne musamman a arewacin Najeriya, idan aka yi la'akari da yadda yankin yake a baya. Rikicin ƙabilanci ko na addinai na da tsohon tarihi a jihar Filato, kuwa 'yan makonnin baya an samu wani mai kama da hakan. Amma a jihar Nasarawa kuwa wata gagarumar nasara aka yi a kan wani mai safarar miyagun makamai. Ga rahoton da Zainab Babaji ta aiko muna daga yankin.
Rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa ta ce ta kame wani mutum da ɗimbin makamai da albarusai, tana kuma zarginsa da fashi da makami da garkuwa da mutane. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta Nasarawa, Ramhan Nansel, ya ce sun daɗe suna neman wanda suka cafken.
An samu alshashi 260 da kuma magazin guda 53 da kuma kuɗi 38,000 da naira 500.
Akwai bayanan da cewa dama zai taho nan Jos ne, a ina gaskiyan haka?
A cikin binciken da muka yi bai taɓa ya buɗe baki ya ce ma wani za shi garin Jos ba. So muna kira ga al'umma su daina jin magana barkate daga wurin mutane kuma magana yanin gizo. Muna kan bincike bayan mun gama za mu gabatar da shi a gaban kotu.
Daga jihar Plateau kuwa hukumomi ne suka lashi takobin bankaɗo waɗanda ke kisan ɗauki ɗaiɗai tun bayan da aka kashe wasu matafiya da suka fito taron addini a Bauchi kan hanyar su ta zuwa jihar Ondo. Bayanai na nuni da cewa mutane da dama ne aka halaka ciki har da wasu ɗalibai da ke karatu a jami'ar Jos. Shugaban karamar hukumar Jos ta Arewa Shehu Bala Usman yace sun dauki matakan gano bata gari da ke halaka mutane a garin na Jos.
Abin da ya faru ya riga ya kwanta domin an yi kame-kame kuma gwamnati tana yin action akai. Wadansu mutane wanda ba su zaman lafiya suke amfani da wannan domin in kika duba wanda ake dan bibbigewa a cikin lunguna, in kika duba zaki ga cewa an bige su babu wayoyin su babu kayayyakin su, barayi ne kawai da kuma wanda suke neman fasa shaguna da suke wannan abubuwa. Saboda haka mun dauki mataki, mun saka wato jami'an tsaro wanda suke suna nan ko ina yanzu haka a cikin garin Jos. Insha Allah za mu kama wanda suka yi wannan abu kuma za mu kai shugaban jami'an tsaro.
Shi ma shugaban karamar hukumar Jos ta Kudu Gideon Dandaren ya hori shugabannin al'umma ne da su rika fada wa junan su gaskiya don kaucewa kashe-kashen rayuka.
Bari mu fada miki, akwai wayanda yanzu a cikin kasan nan rikici ya zo musu jari, to su ne kuwa suna kawo mana damuwa a kasan nan. Rashin fadin gaskiya shi ya kawo wannan. Ai shi Allah da ya halicce mutane bai halicce su domin wani kashe wani ba, kuma kowane dan Najeriya kowane bil adamu ya da ra'ayi a ni da ya so a makin gan abinda ya hada ni da ke shine Najeriya, kuma dole mu hada kai gina Najeriya mu kuma gina Plateau State.
A halin da ake ciki dai gwamnatin jihar Plateau ta mika wa gwamnatin jihar Ondo sauran mutane 46 da suka tsira da ransu a farmakin da aka kai musu a cikin garin Jos. Mataimakin gwamnan jihar Plateau Professor Sonny Tioden wanda ya jagoranci tawagar ya roki al'umar jihar ta Ondo ne da su yafe wa mutanen jihar Plateau saboda bata gari kalilan ne suka aikata kisan. Shugaban al'umar Fulani a Shiyar Kudu maso yamma Alhaji Kabiru Muhammad yace sun yafe don samun zaman lafiya a Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To Ubangiji Allah ya kawo muna mafita baki daya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkamu da shirin ciki da gaskiya, wanda a yau ma za mu ci gaba kan korafin wasu magana da suka ce gwamnatin jihar Gombe bata ba su diyyar ta kai darajar gidan gadan su ba lokacin da ta karbe gidan daga hannunsu. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. A makon da ya gabata ne muka kawo muku labarin wasu magadan wani gidan baki a Gombe da ake kira Niger Palace da suka yi korafin diyyar da gwamnatin Gombe ta biya su bata kai darajar gidansa ba da yake unguwar Kumbiya-Kumbiya. Tun farko dai gwamnatin jihar Gombe ta yanke shawarar gina wa al'ummar wannan unguwa makaranta don ci gaba da ilmantar da manyan gobe ko kuma shugabannin gobe. A wata hira da manema labarai kai tsaye, gwamnan jihar Inuwai Haya ya ce shi dai haifaffen garin Gombe ne, sannan ya yi amfani da matsayinsa na gwamna ne domin karɓar wannan gida da ya danganta shi da wuri da ake aikata ayyukan da ba su dace ba.
Ni na yi la'akari domin an yi haifaffen garin nan ne, kuma ba inda ban sani ba nan na lura na ga cewa Gombe a Gombe ita ce abin da gundumar da ba ta da makaranta ta ta kanta. Inda ake da shi yana yarwa ganin ne Central Primary School, ne ma kai na can nayi. Sannan yaran su suna wahala ko su tsallaka su tafi Bolari ko su tsallaka su zo Central, to sai kasance suna da matsala na buƙatar a taimaka a gurin. Na biyu, akwai wuraren da nake ga zaman su a cikin al'umma din kamar hatsari ne. To shine nayi dabaru na kuma amfani da dama da Allah bani a matsayin gwamna na kokarin da muka mallaki waɗannan gurare domin mu samu su dawo baimakon su zama gidan asha inda ake fata ya mutane su zama to an yi makaranta wajen da za a bada ilimi don yara su tashi masu tarbiya da kuma nagarta. dakatar da ya kamata su kasance sun amfani iyazu sun amfani kuma al'umma gabaki da to wannan yanzu shine dabara da yasa yanzu ko mun fara aiki kamar yadda Allah ya sani al'umma suka sani kuma Allah ya sa muke yi babu wani aikin da muka fara muka watsar saboda haka kai tsaye zamu yi insha Allah mu ga wannan makaranta kuma ta fara aiki al'umma su shiga ziyarta maimakon wasu gidajen masha yanzu an samu kuma makaranta wadda za ta amfani kowa da kowa wannan shine dabara a wannan
to sai dai kuma duk da yake su ma magadan wannan tsohon gidan baki sun amince da cewa gina makaranta a wajen zai fi taimakawa al'umma amma sun nemi mai girma gwamnatin jihar Gombe yayi musu adalci ta bakin mai magana da yawun magadan Lukman Yusuf
aje abin da yake tafe da ni shine ina roƙon gwamnatin Gombe da adalcin da yake idan Allah ya taimaka abun da yake faruwa ga gidanmu da yake so a yi makaranta da ita a cikin garin Gombe
daga menene ya faru har kake roƙon gwamnati na jihar Gombe bayani ko kuma gwada muku adalci
gidan wanda yake so a yi makaranta da ita ne a kumbiya kumbiya kuɗin da aka bawo na wannan gidan kuɗin bai kai gidan kuɗin gidan ba saboda shekaru biyar da ya wuce a baya an tabbataye gidan miliyan 14 ba mu sai da ita ba saboda inda wajen yake da falo gidan yana da fuska biyu ne da babban titin shimfiɗaɗɗe ya shiga cikin angon kumbiya kumbiya da wata babban layi kuma a gabanta gidan akwai dakuna guda 16 kuma da shaguna dakuna guda 16 da shago guda 7
to kamar yana da fadin fili mai kadada nawa ne haka kamar yadda kamar nan
akalla zai kai 496.9 square meter shine girman filin gidan kenan
haka ne to wannan wuri da kuka gada a wajen babanku ko nawa ne
mu 16
kamar nawa idan gwamnatin jihar Gombe za ta sai wannan wuri na ku kuke jin za ku sayar
tun da 5 years back an taya ta miliyan 14 ko ba yaka bane ta yi adalci dai gidan nan masu gyara wanda suka gada wajen mutane 16 ne kuma da escalations of price commodity da building materials inda yake yanzu a cikin namu mun kanana ne ba mu da gidan kanmu muna nan muna buga-bugan mu Allah ubangiji ya taimaka mu mun sa kofa kan wannan gidan ci don Allah ubangiji ya sa aka sai da wannan gidan ya tafi wanda bai da gida a cikin mu Allah ubangiji zai sa wannan bai zama mun wuri kansa ya samu gida na kansa amma da hakan nan zai faru ya zame wanda yake da hope ya zama hopeless kenan
ba ko wani abin da kake so ka ce ne
ni abin da zan ce shine kawai ina roƙon mai girman gwamnati ya taimaka ya mana adalci dai duba cikin wannan al'amarin ya taimaka mana ya mana abisa mana adalci a cikin wannan abu
jin wannan korafi yasa wannan fili ya kira kwamishinan kasa da filaye ko da safiyo na jihar Gombe Usman Jafin Biri wanda yace gwamnatin jihar Gombe tana da adalci saboda haka za a duba batunsu da idan adalci to sai dai wanda yake gani ba a yi masa adalcin ba zai iya neman haƙƙin sa ta kowace irin fuska
to ka san yana yin aiki yanda yake to ka san cewa don hori ya fafe ko
haka ne
to an je a tsakanin na shi ne da san je su yi a tsakanin kowa su kama da yadda gurgurar abun da sai su ya nuna to amma dole akan samu problems akan samu matsaloli
haka
to idan an samu an ambiya wanda yake da korafi akan kawo dama akwai community to wannan korafin na san community za ta sake rubuta gidan a sake zuwa a sake dubawa in akwai kuskure da committee na permission suka yi to sai a sake bayan sai mu rubuta zai kace na script of that
haka
cewa ga abinda committee ta yi amma an samu kuskure wajen biyan wannan wuri na wuri wani da kama kaza mai wuri mai dakuna kaza amma ta a biya shi kaza amma a kuskure a biya shi kaza
saboda
haka a kira mai girma gwamna da sake ba da kuma tsara masa da ya kamata a tsara masa to da haƙi to shi an faɗa masa haka amma bai yarda ba abu ya sun kawo kamar sabani
su mutanen education ko kuma su bai suna so su yi gini shi ya iya abin nan domin mun ce duk abin da mutum yake so ya dauka kwano ne a yin budog in kwanin ma da a wurin tsarin gwamnati kan yana su ne to har ya kai ga na tura ce ne na suka yi ba shi ne sun asetin sun dawo aura in sun rubuta sun yi recommendation wa committee ta zauna da kuma ta recommendation wa gwamna to haka ba yi ba ara ta saka cikin bayan gwamnati aka yi ta ba shi lokaci don in ba yi complain ba kasan gwamnati ba ma so a dauki wani mija wanda ba ya da dadi a kansa don shi ma dan kasa ne yana da haƙƙi a kan kayansa
haka ne
to shi ne amma na ga ya rubuta ta kanta ya kai su commissioner of works a ranar talata na commissioner of works tura takardar a waje na
haka ne
yanzu mun tura maka committee a zauna a kai a kan mai za a yi shi ne inda magana ta kwana ke ai ba za su yi daga batun da mun shi mun su zana ɗauki mutane akwai irin wannan problem ne a hanyar London Masaro akwai problem ne a can lashe shehu sai makasa lokaci da ya kai
a haka ne
yawwa akwai wanda suke da wannan problem ne da dandamalin kwamiti mata da an samu kurakurai a wasu wurare kasan kuma yadda na faɗa babu mai gaskiya kai Allah
hakko
yawwa to amma bai kamata su yi zaɓen da mun ce musu su haƙura za mu sake tura su kwamiti ɗin su je su sake dubawa kuma an ga an cuce shi duk da ne a yi rifa sake samun sakin sa samu da ni a kawai yari kan kowa
haka ne
don kowai da su yi su ba shi ne akwai yadda suke yi a tunanin kai ko toy da ko fix toy da wannan yana da kudin sa daban kai da aka samu a wurin yana da kudin sa daban suka wannan kaga kuma gidan ya naka kudin sa daban gidan na bai kudin sa daban to amma idan an samu kuskure mutum ba ta da wannan da mu ke maka
haremu
ga abun da kuma ke zata da haka sai zai ta
yana ne
ba to kuma na tura ita to kaga muna da manager to ta launa da manager ne kuma ka sanke da committee da ka je ka evaluation ne a sake jiya to a sake duba wurin kun da zamu yi da ban tsamu ka kai mu ne ho ko kuma gwamnati ta kaga yana wato any action da suka ga za su dauka nan kuma ba za a hana su kowa ma yana faɗi gwamnati tana da adalci kuma shi mun ta shi gwamnati yana da adalci ba zai shushi ba kuma ma'aikatan sa ba za mu yadda a shushi mun ba ai gida a wurin ko nawa aka biya ka ko nawa aka biya mutum inda wannan wuri yake kai ne ba dani ba sai dai duk da gwamnati ta wani
haka ne
yanzu in kana da gida a Gombe a Gombe aka shi an karɓi gidan ko nawa aka biya ka ai za ka nemi wani gida a wannan abin da kake ba ka
haka ne
akwai tendency maka ta bigeji kaga sai ba samu gida wanda alu kudin da ka zai sai maka gida cikin garba kaga dole da za ka gida wani
haka ne
ka ga mutu kansu da wani to saura na ne sai in an kasa ya muku bukata to nan kuma ni ma ba zan hana su daukar mataki na tsawa
to mun gode da Allah bai
yawwa to masha Allah zan hana gode da
masu sauraro abin da ya sauka kenan kan wannan korafi na magada saboda haka zamu jira mu kuma saka ido game da aikin da kwamitin zai yi na tabbatar da adalci ga magadan daga bisani zamu dawo domin sanar da ku abin da ya faru yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyin su musamman ma Abdulwahab Muhammad wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku ni Sarfi Lahashin Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya
da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice.
Yan bindiga da suka sace dalibai sama da 100 daga wata makarantar sakandare a arewa maso yammacin Najeriya sun saki ƙarin mutum 15 da suka yi garkuwa da su bayan sun karɓi kuɗin fansa a cewar wani wakilin iyalan ɗaliban a jiya Lahadi. Yawan mutanen da ake kwashewa daga Kabul zai canza daga rana zuwa rana. Komai ya danganta ga yanayin wasu abubuwa da tsaro a ranar a cewar shugaba Joe Biden a wani jawabi da ya yi ta talabijin a jiya Lahadi. Akalla mutane 22 suka mutu kuma ba ji ba gani masu aikin ceto suka yi ta neman wasu da yawa da suka bace a jiya Lahadi a cikin gidaje da suka ruguje da tarkace biyo bayan ruwan sama na tarihi da aka yi wanda ya haddasa ambaliya a yankin tsakiyar jihar Tennessee da ke nan Amurka.
Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin shirin namu da wannan subuhin taku, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na hantsi, za ku ji saura bokan aikin mu dauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, sai wanda ya daidaita muna sauti Jumbe Hamza, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia, da fatar ku wani lafiya, mu kuma mu tashi lafiya. Peace.